sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Talata 7 ga watan 6 na shekarar 2016 a shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kungiya ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta dauki mataki akan irin yadda ake musgunawa makiyaya a wasu sassan kasar muna kuma dauke da rahoto akan ziyarar shugaba Muhammadu Buhari kasar Ingila yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ya kuke gani ya kamata a ƙara inganta asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a Najeriya don magance ko sauwaƙe ma masu fita neman magani kasashen ƙetare lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-6555 za ku mu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger amma yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dubban dubatan 'yan gudun hijira daga kudu maso gabashin Nijar sun kauracewa gidajensu sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram. Hukumar kula da 'yan gudun hijiran ta ce hare-haren da kungiyar Boko Haram ta kai ranakun Juma'a da Lahadi da kuma Litinin a garin Boso ya sa kimanin mutane 50,000 kauracewa yankin Difa. Kakakin cibiyar Adrian Edwards ya ce galibi sun kaura daga Boso ne zuwa Tamo kimanin tazarar kilomita 30 yammacin kasar. Watan jiya cibiyar ta yi gargadi da cewa matsalolin rayuwa da kuma tsaro suna ƙara ƙamari a Difa. Cibiyar ta ce ma'aikatanta ba su iya gudanar da ayyukansu ba a garin Boso tun daga watan Fabrairu shekara ta 2015.
Kakakin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce tafiyar da shugaban ƙasar ya yi zuwa London jiya Litinin ba ta da nasaba da rashin lafiya a maimakon haka hutu ya tafi. Femi Adesina, wani babban mashawarcin shugaban ƙasa kan harkokin sadarwa ne, ya ce shugaba Buhari zai yi amfani da hutun wajen duba lafiyarsa da kuma bincika wani matsanancin ciwon kunne da yake fama da shi. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasashen renon Ingila ya bayyana takaici akan tafiyar ta kwanaki 10 da shugaban ƙasar zai yi zuwa Ingila da cewa cin fuska ne ga kwarewa da kuma kimar kasar. Likita Osahon Enabulele ya ce Najeriya tana kashe kimanin dala miliyan 100,000 kan jinya a kasashen waje musamman kan 'yan siyasa da kuma masu riƙe makaman gwamnati da mataimakansu da ke masarakiya. Ya ce shugaba Buhari ya yi watsi da damar da yake da ita ta sauya lamarin wajen yin jinya a Najeriya. Sai dai kakakin shugaban ƙasar Adesina ya ce waɗansu likitoci biyu sun duba lafiyar shugaba Buhari kafin suka shawarce shi ya je ƙwararru su sake duba lafiyar shi yayin tafiyarsa zuwa London.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An tura motocin jinyar gaggawa a lardin Venezuela da ke tsakiyar birnin kusa da jami'ar Istanbul inda kuma 'yan yawon bude ido suke yawon ziyarta a ƙasar Turkiya. Bayan ya ziyarci waɗanda suka ji raunuka da ke jinya a asibitin Hasiki, shugaban ƙasar Turkiya Tayyip Erdogan ya ce ƙasar za ta ci gaba da yaƙi da ta'addanci har zuwa ƙarshe. Fashewar da ta auku a rana ta biyu da fara azumin Ramadan ita ce ta baya-bayan nan a jerin hare-haren da ake kaiwa a Istanbul a Ankara bana. Babu dai ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari.
Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta shiga tarihi a matsayin macen farko da za a tsayar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar biyu. Ba za a sanar da ita a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasar jam'iyyar Democrat ba sai lokacin babban taron jam'iyyar wanda za a gudanar a watan gobe. Sai dai ta samu wakilai 2,383 da take bukata na kada ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders. Clinton ta yi takatsantsan jiya Litinin da dare da cewa duk da yake rahotannin kafofin yada labarai suna nuna ta samu galaba. Har yanzu akwai jihohi 6 da ake gudanar da zabe a yau Talata, tana kuma yaki tukuru domin ganin ta lashe kuri'un.
A wani yunkuri na ba saban ba na magana da yawu daya ba tare da nuna bambancin jam'iyya ba a shekarar zabe, jam'iyyun Republican da na Democrat baki daya sun kushe wa wanda ake kyautata zaton zai zama dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump, sabili da kalamansa akan asalin alkalin da ke kula da karar da aka shigar kan jami'ar Trump. Membobin jam'iyyun biyu sun cicciki hamshakin dan kasuwar sabili da kalamansa da suka ce nuna wariyar launin fata ne. Trump ya ce yana jin alkalin kotun lardi Genzalo Curiel sabili da wato shi dan asalin kasar Mexico ne ba zai yi adalci ba a karar da aka shigar ana zargin Trump da damfara. Curiel ba Amurka ne wanda aka haife shi aka kuma ya kuma girma a jihar Indiana. Trump ya fara tattaka alkalin ne lokacin da alkalin ya saurari bukatar da kafofin watsa labarai suka gabatar na fitar da takardun bayanan karar da aka shigar da ta zama abin kunya ga hamshakin dan kasuwan.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata kungiya a Najeriya mai neman ci gaban ƙasa wadda ake kira Progressive Mind for Development Initiative a Turance ta buƙaci jami'an tsaro su kawo ƙarshen musgunawa makiyaya da ake yi a yankin kudancin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
A cewar shugaban kungiyar Comrade Abdulsalam Abubakar, ko kadan ba za su ci gaba da zira ido suna kallon yanda jami'an tsaro ke farwa al'umma Fulani da sunan cewa suke kai hare-hare a gonakin jama'a tare kuma da kashe mutane ba. Kungiyar dai ta yi zargin cewa idan jami'an tsaro suka yi kokwarin bincike za su ga cewa akwai alaka tsakanin waɗanda ke haddasa rikici a yankin kudancin Najeriya da kuma 'yan kungiyar Boko Haram. Ko me yasa wannan kungiya take ganin biri yayi kama da mutum dangane da kashe-kashen da ake yi da kuma hare-hare na kungiyar Boko Haram? Ga dai Comrade Abubakar Abdulsalam.
Kwanan abun da muke fahimta shine mutane sun gane cewar wannan abun da yake faruwa ɗan ta'adda da muke da su a ƙasar nan suna iya canja salo iri-iri. Domin ji saboda muka yi la'akari da irin zaman yadda Fulani suka saba zama cikin daji shekaru aru-aru ba su taɓa samun matsala da kowa ba, kuma sannan da ake zargan Fulani cewa su suke kai mutane ta'addanci, to ba mu taɓa ji kuma an ce Fulani suka kai mutane ta'addanci sun gudu sun bar shanayensu an kama shanaye ba. Saboda haka lallai ku wannan ya tabbatar mana cewa wannan ba Fulani suke wannan aikin ba. Akwai 'yan ta'adda za su iya sayan shanaye su je su yi disguising su mai da kansu kamar Fulani su yi ta'adi da Fulani. Wannan ya faru a Taliban, ya faru a Al-Shabab, ya faru su mutane kungiyoyin irin na ta'addanci na duniya duk sun mai da salo suna ɗaukar salo na wasu mutane daban-daban saboda zai su cuci al'umma idan an gane ainihin salonsu sukan canza salo daban-daban.
Koya al'umma yammacin Najeriya ke ganin wannan zargi da wasu 'yan Najeriya kewa al'umma Fulani. Mr. Akin Olariwaju wani ɗan yankin yammacin Najeriya ne.
The harassment of the Fulanis is summed by the Nigerian police because of the attacks of herdsmen.
So yace mun yi imanin masu kai wannan hari ba Fulani bane na asali. Muna ganin 'yan kungiyar Boko Haram ne suke fakewa da Fulani domin kashe mutane da haddasa rikici a ƙasa. Muna ganin musgunawan da 'yan sanda ke Fulani yanzu yayi yawa. Don haka muke kira ga gwamnati ta kawo masu doki. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin. Yanzu haka dai shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yana ziyarar kwanaki 10 ƙasai a Ingila, kuma zai yi amfani da wannan damar don ganin ƙwararren likitoci akan matsalar kunne da yake fama da ita. To koya masu fashin baki ke duba wannan lamarin, Umar Faruk Musa ya haɗa mana rahoto.
Bayanin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar ya nuna cewar likitocin shi shugaban ƙasar ne suka bashi shawarar cewar ko da yake sun duba lafiyar kunnen sa kuma sun bashi magani, amma yana da kyau idan ya je lokacin hutun na ƙasar Ingila ya amfani da wannan damar domin likitoci ƙwararru su ƙara duba shi dangane da wannan matsalar da yake fama da ita. Akan haka ne na tuntubi daya daga cikin kwararrun likitoci a Najeriya masu fashin baki akan al'amarin kiwon lafiya, wato Dr. Abu Yazid, domin in ji ƙarin haske dangane da abun da wannan ziyarar shugaba Muhammadu Buhari ke nunawa a zuwa duba lafiyarsa wurin waɗansu kwararru a asibitin da ke Ingila.
To, ina waje na dai ba zan iya cewa babu likitoci kwararru wanda za su yi duba ba, sai dai ina ganin ba a nemi likitocin da za su yi ba. Bayi wa ce kasa kamar Najeriya, kuma wanda idan ka duba duk kasashen duniya idan ka tafi sai ka samu yan Najeriya likitoci ne, wanda yawancin su ma sai karatu a nan ne dai suka je kuma can suka zauna ko suka kware ko suke aiki a wajen, kuma sau da yawa ma idan mutum ya tashi daga nan kasa ya je can kasashen zai je samu yan Najeriya din suna aiki likitocin, kuma ana samun biyan bukata kamar wanda idan sun yi a nan in za a samu. Babban matsalar shi ta yake aiki da yawa, da wani lokacin can baya na ji wani likita a UK ya ce idan za a ba su albashin rabin abin da suke samu a Ingila, kuma a tsarin musu da kayan aikin da suke amfani da shi za su dawo ƙasar.
Amma dokta, idan shugaban ƙasar Najeriya na da wata matsalar da babu kayan aikin da ƙwararru a Najeriya za su duba shi a kai sai an je ƙasashen ƙetare, ai wannan ba ƙaramin masifa ce ga al'ummar ƙasa ba kenan ko?
To, wannan gaskiya ne, abu ne da aka dade ana yi. Ko da yake ba san ya yi kokari wani lokaci ya zo nan muka duba shi a asibiti, amma ta zama wani lokaci na shawarta su ne abin nan. Wataƙila waɗanda suka ba da shawarar an je nesa yadda ya kamata ba, wataƙila kuma ba rashin kayan ba ne ba, wataƙila kuma da rashin kayan aikin duk ba abun mamaki ne, domin ba kowane asibiti ba ne za a samu kayan aiki ko kuma za a samu ƙwararrun likitocin. Ya ce to ai akwai asibitin sun ne misali a gari kaza ko a ƙasa kaza, to za ka aje can kudin.
To, amma a yanzu likitocinsa ne na asibitin fadar gwamnati suka ba da shawarar cewa bayan dai sun duba shi sun ba shi magani, suka ce kuma in ya je hutun nan ya amfani da wannan damar domin a ƙara dubawa. Shin wannan bai nuna cewar su ne suka ba shi shawara ba, ai ba wani mashawarci ba, likitocinsa ne suka ba shi shawara waɗanda ya kamata a ce in akwai wani su likita ƙwararru a Najeriya sun san su. Idan akwai asibiti wadda ke da ingantattun kayan aiki in dai har ba ma na tawadar gwamnati ba ce, to ya kamata waɗannan likitocin nasa sun san shi. Wannan ba abin damuwa ba ne sosai gare ka?
To, abin damuwa ne domin yadda kasa ake tafiyar da ita, amma abin damuwa ne domin idan ma babu ya gogari a tabbatar sai an samu da na abubuwan ko kuma sun ba da shawara, to ya kamata a tafi waje kada.
Dr. Abu Yazid kenan, wani ƙwararren likita kuma mai sharhi kan al'amuran kiwon lafiya, a tattaunawar da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa, yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ya kuke gani ya kamata gwamnati ta ƙara inganta asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a Najeriya don magance ko kuma sauwaƙewa masu fita neman magani ƙasashen ƙetare. Sai ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Kyau, masu sauraro mun sami kira daga Zaria.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
To, gaisuwa tare da fatan alkhairi a gare ku, kuna tare da Kabir Kwangila Zaria a nan Fly Europe.
To, Mallam Kabir, mun ce gudunmuwarka.
To, gudunmuwana a game da wannan maudu'i da kuka bayar game da yadda za a inganta harkar lafiya a daina zuwa kasashen waje neman lafiya, shi ne gwamnati ta zauna da likitocin Najeriya su kuma likitocin su cire san rai su cire san zuciya a sai kayan aiki a ba su a zai a taimaki al'ummar Najeriya, shi ne kawai mafita. Na gode da wannan dama da aka bani a sashi lafiya.
To, Mallam Kabiru daga Zaria, mu ma mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Umar Malam Alina daga dogon mita cikin jamhuriyar Nijar.
To, me za ka ce?
In ba za a yi da kasar da a ce kamar kasar Najeriya a ce an kuma la ya san doka an kika sai waje wannan bai dace ba kai ka ba duk kana shawara a trek su ma su kokari su kawo a likitoci waɗanda za su kula da lafiyar mutane yanzu kuma a ce Buhari wai lafiya ta doka san kai kika shawara jayin magani a ce ba duk kana shawara a trek duk haka ne ne inda mutum bai lafiya ga duk an kai kuma mutum bai lafiya ga rin duka hanji da kuma mafadi shugaba na kasa kaza bai lafiya ga shan doka an doka an yi da san waje da shi
To mun gode malam daga Jamhuriyar Nijar yanzu kuma bari mu je Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Ina magana da Tijjani Malam Diri daga karamar hukumar Karasu a jihar Yobe.
To malam Tijjani mi cece gudunmuwar ka yau?
To gudunmuwa ta anan dai ina magana akan shugabanni. Shugabanni su ji tsoron Allah. Duk wasa imani a cikin zuciyarsu saboda su in za su iya tafiya matalaka ba za su iya tafiya ba saboda su a inganta asibitocin karkara da na ƙasa gaba ki daya don talaka ma ya samu daman kiwon lafiyarsa wannan ita ce gudunmuwata
to malam Tijjani kenan daga Yobe mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Plateau Da wa muke magana daga Plateau?
Muhammad Saminu Alfa daga Shandam a Plateau State.
To Mallam Muhammad me zaka ce ko kuma in ce menene ra'ayinka akan ya kake gani ya kamata a inganta asibitoci a Najeriya?
To alhamdulillah ni dai na sha neman ku bana samun ku sai wallahi ya sa na sadu.
Allah sarki to mun gode da ka kamo mu.
Zan yi wa shugabana addu'a yadda ya tafi lafiya Allah ya dabara da shi lafiya.
Amin.
Sannan kuma in Allah sa ya dawo sai su zauna da ya likitoci manya game da wani bayani a baya bayani ciki matsalolinsu kuma magance insha Allah sai a samu dacewa Allah ya
to Mallam Muhammad kenan daga Plateau mun gode yanzu kuma bari mu je Port Harcourt Assalamu alaikum wa muke magana da shi daga Port Harcourt To daga da dukan alamu layin malami daga Fatiskum ya goce amma mun samu wani kira daga Sokoto. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Sokoto.
Kuna magana da Umaru Kware Kundutu mai sai da tonka Sabon Rija.
To Mallam Umaru me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai yau?
To ya kamata gwamnatin Najeriya ya kamata ta duba akan matsalar asibitoci wa. Don ba lahen likitoci na ba lahen gwamnati ne wa.
Kamar ta wani hanyoyi ne kake gani ya kamata a duba?
So hanyoyin da ya kamata a duba ya kamata su zauna da su likitoci da gwamnati a tsaya a fahimci juna game da matsalar asibiti.
To Mallam Umar kenan daga Sokoto mun gode yanzu kuma bari mu je Onitsha.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Onitsha.
Kuna magana da Alhaji Abdulrahman.
To Alhaji Abdulrahman me zaka ce game da abin da muke tattauna a kai?
Magana bari ya je neman aina da mun shi.
Ai ba ma batun shi shi kadai muke ba muna bayani ne akan ta yaya za a inganta cibiyoyin kiwon lafiya ko asibitoci a Najeriya yadda ba sai an fita kasashen waje ba
wannan matsala ce ta cin hanci ai in ba cin hanci ba asibitin da muke da shi ci gaban da muke da shi a Najeriya ya kamata dama duk wani babu ba ta kamata ya fita waje neman magani ba ai cin hanci shine tace a Najeriya kar ba na gode
To mun gode Mallam Abdulrahman daga Onitsha yanzu kuma bari mu je Oyo. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Oyo. Mallam Yusuf Ibrahim ina tunani sunan da ka fadi kenan sai ka dan daga murya dan ba ma jin ka sosai.
Ina ma gabana fatan alheri.
To amma muna jin ka. To Allah ya sanya amma a nan daga murya dai da Allah mallam ba ma ji sosai
ina ba ni shawara idan ya daga can ya ba shawara da zai samu mana kiwon lafiya saboda kai idan ta kawa ne wannan ya samu ba su
daga can Ingila kenan ya samu shawara yadda za a inganta kiwon lafiyar Najeriya To malam daga Oyo mun gode da ra'ayinka masu sauraron mu kuma anan zamu dakata da karɓar wayoyin mu sai kuma gaban Allah kai mu zamu sake ba ku wata damar. A nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 5 saura minti 10 yanzu kuma ga tasirin azumi ga wannan malamin.
Sunana dai Samaila dan karkare da aka fi sani da Samaila M Adam mai lafiya. Azumi ni kan babu da zance sai dai Allah ubangiji ya mana falalin cikin sa. Allah ya sa mana daga cikin wanda za a inta. Gaskiya malam za yi azumi inda nake farin cikin zuwa azumi. Kamun azumi bana samu in zanna har na yi takara na izu 20 izu 10. Amma yanzu ka daga zara an ce na sai da asar to na tsaye da duk wani abun da yake yi saboda albarkan wannan watan na samu falalan cikin sa na kan iya zuwa a duk 10 ina iya kokari na ga na soki alqur'ani to ina kira da masu kayan masarufin azumi su yi wa Allah su duba darajar wannan watan dan Allah su sauta dan a dazuna je sai arash kondo karin kondo wanta zan suka ce mun dan Allah su yi hakuri su duba falalan cikin wannan watan Ramadan din su sauta mana mu ya ku bai mu samu.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da jamhuriyar Niger inda aka fafata a makonni na 17 na wasannin kwallon kafa na rukuni na 1 ko League 1 ta kasar. Kuma kungiyar kwallon kafa ta Sonidep ita ce ta nasara 2-1 gaban Olympic Football Club ta Obambirin Yamai. AS Fan ta nasara 1 da banza gaban Nijelek. Sai Irana ta Arlit ta sha kashi a gida hannun Sport ta Zandar banza da 1. A Kokana ta Arlit din ita ma a gida kashi ta 2-1 a hannun kungiyar kwallon kafa ta Salis Sporting Club ta Bambirin Yamai. AS Duan ta mai ta sha kashi 1-2 gaban Gendarmerie yayin da AS Police ta nasara 2-0 gaban Tagur Provincial ta Doso. Sai wasan da zai hada dan kasawa da AS Guard National aka dage shi. Waɗannan wasannin sun wakana ne gabanin kungiyar kwallon kafa ta Jamhuriyar Niger ta tashi zuwa kasar Namibia a rukuni na ka a wasannin tankade da rairaya na shiga wasan kwallon kafa na nahiyar Afrika wanda zai wakana a shekarar baɗi idan tabaraka wa ta'ala ya kai mu a kasar Gabon. Kuma jamhuriyar ta Niger din ta sha kashi 1-0 hannun Namibia, abinda ya sa jamhuriyar Niger din take matsayin na hudu a rukunin ta na ka, inda Senegal take ja gaba da maki 17 da kwallo 9 ajiye. Sai Burundi mai maki 6-2 ana biyar ta kwallo 2. Namibia ta 3 da maki 6 ana biyar ta kwallo 2, yayin da jamhuriyar Niger take kutal ta 4 da maki 3 ana biyar ta kwallo 5. Kuma tuni waɗansu kasashe suka samu tikitansu na shiga wasannin kwallon kafa din na kasar Gabon na nahiyar Afrika na baɗi. Kungiyoyin da suka samu shiga sun hada da kasar Algeria, Kamaru, Egypt ko Misir, Ghana, sai Guinea-Bissau, Morocco, Senegal da Zimbabwe, yayin da kasar Gabon da za ta karɓi bakuncin take ajiye da nata tikiti tun da Jumawa. Kungiyoyin kwallon kafa da suka fice daga waɗannan wasanni da ba su da damar ko sun makala zaratan shiga wasannin kwallon kafa din na nahiyar Afrika na baɗi sun hada da Afrika ta Kudu, Angola, Botswana, Burundi, Comoro, Congo, Djibouti, Gambia, sai Guinea da Guinea Equatorial da Kenya, Lesotho, Libya, Madagascar, Malawi, Ilmoris, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome, Seychelles, Sudan da Sudan ta Kudu, sai Tanzania, Chad da kasar Zambia. Idan muka dawo a jamhuriyar Niger kuwa a bangaren jahar Tawa an da zo karshen kiki kakan nan wanda ya wakana bayan wasan da aka yi a birnin Ilela Umani tsakanin AS Sebeka ta birnin Kwani da Dangurmu Football Club na birnin Tawa, inda ana gab da atashi wannan wasar a lokutan shedan kungiyar ta AS Sebeka ta jeho kwallo a raga aka tashi 2-2. Haruna Maman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwamitin Majalisar Dinkin Duniya kan kungiyoyi masu zaman kansu ya dauki wani mataki kwana-kwanan nan wanda ke iya zama cin huska ga ɗaya daga cikin muhimman kundoji da Majalisar Dinkin Duniya ta ginu a kai, wato kudirin duniya na kare haƙƙin bil'adama. ma'ana aya ta 19 wanda ta tadadi ƴancin ra'ayi da kuma faɗin albarkacin baki. Kwamitin na ƙungiyoyi masu zaman kansu ya kada ƙuri'a na ƙin bada matsayin mashawarci a Majalisar Ɗinkin Duniya ga kwamitin kare ƴancin ƴan jarida wanda fitacciyar ƙungiya ce wanda ta dukufa wajen kare ƴancin ƴan jarida na bayar da labari ba tare da fargabar bita da ƙulli ba. Wannan matsayi na mai bada shawara zai ba kwamitin kare ƴancin ƴan jarida dama shiga wasu muhimman zama da tarurrukan Majalisar Ɗinkin Duniya ciki har da zaman hukumar rajin kare haƙƙin bil'adama a Geneva. Ƙuri'u 6 da aka kada na amincewa kwamitin ƴancin ƴan jarida ya samu izinin bada shawara 10 na ƙin amincewa yayin da ƙasashe guda 3 suka ƙaurace. Ƙasashe da suka amince cikinsu har da Murtaniya, Greece da Uruguay da kuma Guinea. Sa'annan kuma ƙasashe kamar Rasha, China, Sudan, Pakistan da Venezuela suna cikin waɗanda ba su amince ba. Amurka ta ba da goyon baya mai ƙarfi ga kwamitin kare ƴancin ƴan jarida ya samu izinin mai ba da shawara. Kafin ƙuri'ar, wakiliyar Amurka kan tattalin arziki da jama'a Sarah Mendelson ta bayyana muhimmancin rawa da ƙungiyoyin jama'a suke takawa wurin bayyana ra'ayin kansu akan shirye-shiryen jama'a da kuma faɗar gaskiya da kwamitin kare ƴancin ƴan jarida ke yi ga ƙasashen duniya ciki har da Amurka. Bayan ƙuri'ar, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta kwatanta rashin samun izini da kwamitin ƴancin ƴan jaridan ya yi a matsayin babban abin damuwa, sa'annan kuma kin amincewa da ƙasashe guda 10 suka yi na nuna ci gaba da rashin amincewa da buƙatar kwamitin kare ƴancin ƴan jarida wanda ya nema tun shekarar 2012. Ta ce wannan abu na tabbatar da kwamitin ƙungiyoyi masu zaman kansu na aikata saɓanin manufarsa tamkar mai adawa da ƙungiyoyin masu zaman kansu ne. Jakadiyar Power ta ƙara da cewa Amurka za ta sake gabatar da wannan batu don kada ƙuri'a tsakanin mambobi 54 na hukumar tattalin arziki da jama'a a zaman da za su yi a cikin watan Yuli. Ya kamata ƙasashe su yanke shawara akan wannan batu, in ji Jakadiyar Power. Ta ce koyalla ƙasa na ɓangaren walwalan faɗan albarkacin baki da ƙungiyoyi ne. Ƙasa na adawa ne da aya ta 19 na kundin shelar ƴancin bil'adama ta duniya. Amma dai idan mutum ya yi la'akari da ƙasashe da suka nuna rashin amincewarsu, akwai darasi da dama da za a ɗauka. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai, amma a taƙaice. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dubun-dubatan 'yan gudun hijira daga kudu maso gabashin Nijar sun ƙaurace wa gidajensu sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Hukumar ta ce hare-haren da ƙungiyar Boko Haram ta kai ranakun Juma'a da Lahadi da kuma Litinin a garin Boso ya sa kimanin mutane 50,000 ƙaurace wa yankin Difa. Kakakin cibiyar Adrian Edwards ya ce galibi suna ƙaura ne daga Boso zuwa Tamo, kimanin tazarar kilomita 30 yammacin ƙasar. Watan jiya cibiyar ta yi gargaɗi da cewa matsalolin rayuwa da kuma tsaro suna ƙara ƙamari a Difa. Cibiyar ta ce ma'aikatanta ma ba su iya gudanar da ayyukansu ba a garin Boson tun daga watan Fabrairu shekara ta 2015. An tura motocin jinyar gaggawa a lardin Venezuela da ke tsakiyar birnin Turkiya kusa da jami'ar Istanbul, inda kuma 'yan yawon buɗe ido suke yawan ziyarta. Bayan ya ziyarci waɗanda suka ji raunuka da ake jinya a asibitin Haseki, shugaban ƙasar Turkiya Tayyip Erdogan ya ce ƙasarsa za ta ci gaba da yaƙi da ta'addanci har zuwa ƙarshe.
Da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki maɗauki da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga wakilan sashen Hausa Babangida Jibril da sauran 'yan uwa da abokan arziki bisa rasuwar wata kakarsa mai suna Hajiya Aishatu a Gahamidu Modibo a Yola, jihar Adamawa. Allah ya ji kanta ya gafarta mata. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin, da injiniyanmu Mr. Thomas Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.